Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 41, 31 da kuma 25. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dial FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, karfe 4:30 ne ma kenan kuma a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa
da misalin karfe 10 na daren jiya ne waɗansu ƴan kunar bakin wake guda biyu suka tarwatsa kawunan su a sansanin ƴan gudun hijira na garin Kabalewa din.
Sannan yayin da ake samun ƙarin shugabanni a Najeriya masu kiran cewa lokaci yayi da za a sake fasalin ƙasar, to shin ko me kamar me da me hakan ya kunsa?
Wato duk arzikin ƙasa da yake wani lardi kamata a ce ba na ƙasar ba ne gaba ɗaya a wannan lardi ne, sai dai kawai shi lardin zai iya biyan wani haraji ko kuma wani kaso a gwamnatin tarayya.
Wannan wani fanni kenan daban na sauya fasalin ƙasar. Shin menene ra'ayinku kan wannan kiraye-kirayen da ake yi? Lambar da za ku kira ita ce 2-2-2-2-5-2-6-5-5. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Amma da farko bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ƙasar Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa ƙasar daga ƙasashe 6 waɗanda galibinsu na musulmai ne. Dokar da ta ce sai suna da wani ɗan uwa na ƙud da ƙud ko wata sana'a a Amurka kafin su samu cancantar shigowa ƙasar. Wata kafar talabijin ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin labaran Associated Press da na Reuters suka gani a daren jiya Laraba, amma ba a sanar da sauran jama'a ba. Ta zayyana yadda jami'an ofisoshin jakadanci za su duba takardun visar mutane daga ƙasashen Iran da Libya da Somalia da Sudan da Syria da Yemen. Cikin mutanen da za su kasance 'yan uwan mutum na kusa sun haɗa da iyaye, miji ko mata, ɗa ƙarami, ɗa ko ɗiya da suka mallaki hankalinsu, da siriki ko siraka, ko kuma ƙani ko ƙanwa ko yayyen da ke zama Amurka. Sannan kuma duk sana'ar da za a amince da ita, to dole ne tana da takardar shaidar hukuma, kuma ba wai an yi ta ba ne don kaucewa dokar hana shiga ƙasar. Rahoton ya kuma ce babu kama hotel a cikin sharuɗin.
Shugaban Amurka Donald Trump ya juye tarzomar da ke tsakaninsa da kafofin watsa labarai ta zama faɗa a tsakaninsu, inda wasu ke ganin ya kwaɓe rigarsa ta shugaban ƙasa domin faɗa da 'yan jarida, bayan da ya ci ciki wata sananniyar mai yin sharhi a kafar talabijin. Dama Trump ya daɗe yana bayyana manyan kafafen watsa labarai a matsayin masu ba da labaran ƙarya, musamman ma game da labaran da suke bayarwa kan kamun ludayin shugabancin ƙasar da ya yi na tsawon watanni 5 zuwa yanzu. A wani sabon saƙo da ya rubuta a shafinsa na Twitter a yau, Trump ya yi wa Mika Brzezinski, wadda ke gabatar da wani shirin talabijin na safe da ake kira Morning Joe tare da saurayinta, wanda kuma suke gabatar da shi taron wato shirin tare wato Joe Scarborough, inda ya shirce ta. A cikin sakon nashi, Trump ya rubuta cewa, "Na ji Mika, wadda shirinta bai ma samu karɓuwa ba sosai a wurin jama'a, na maganar da bata dace ba a kaina, ni ba na ma kallon wannan shiri tintini." Trump ya kuma ƙara da cewa, "Taya za a ce mara basira Mika tare da Joe Tababbe da suka je mara lago har sau uku a jere gabanin sabon shekara, suna ta matsawa sai sun gani macen da ta zo da fuskarta sai jini yake zuba saboda kuskure mai kulliyar da aka yi mata, ni kuma na ce a'a." Mika da saurayin nata sun tabbatar da gaskiyar cewa lallai sun je wato ganin Trump a gidansa da ke mara lago a jihar Florida don su shirya yin hira da shi ana wata ɗaya kenan kafin rantsar da shi. A da can Trump yakan bayyana a shirin na Morning Joe kafin a rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa, amma yayin da masu gabatar da shirin suka koma cikakken shugabancinsa, sai shi ma ya fara kai musu hari da miyagun maganganu.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Iraq ta ce dakaranta sun sake kwace babban masallacin nan mai tarihi na birnin Mosul, inda shekaru uku da suka wuce shugaban 'yan ƙungiyar IS ya sanar da kafa daular su. A makon jiya ne mayakan sa kai suka tada bama-bamai a ta fara masallacin na Al-Nuri wanda aka gina shekaru 850 da suka wuce da hasumiyarsa mai tsawon mita 45 abinda ya ƙara lalata lamura a birnin Mosul cikin watanni 8 din da aka kwashe ana fada. Dakarun Iraki da taimakon har-haren sojojin jiragen sama da dakarun ƙasa na gamayyar ƙasashen da Amurka ke jagoranta na wato na kokarin fatattakar sauran mayakan ISIS daga yammacin da daddan birnin na Mosul don su kammala kokarin su na sake samun cikakken iko akan birnin wanda mayakan suka mamaye tun a tsakiyar shekarar 2014. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya faɗi cewa a hukumance kai hari kan masallacin na nuna cewa an samu galaba akan ƴan ISIS.
Labaran duniya kenan mun karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Rotani daga garin Kalambewa dake jamhuriyar Nijar na cewa an samu wasu ƴan kunna bakin wake da suka kai hari a wani sansanin ƴan gudun hijira dake yankin inda akalla mutane hudu suka mutu ciki har da ƴan kunna bakin waken biyu. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamako na dauke da karin bayani.
Rahotannin da ke fitowa daga garin Kabulewa dake jihar Difar jamhuriyar Nijar na bayyana cewa da misalin karfe 10 na daren jiya ne waɗansu ƴan kunar bakin wake guda biyu suka tarwatsa kawunan su a sansanin ƴan gudun hijira na garin Kabulewa din inda ƴan kunar bakin waken guda biyun daga nan suka rasu. Yanan daga cikin ƴan gudun hijira mace ɗaya da namiji ɗaya suka rasa rayukansu abinda kenan ya nuna jimilla mutum hudu suka zambabu har da ƴan kunar bakin waken guda biyu daga cikin kuma rahotannin na bayanin cewa kusan mutum 11 ne suka ji rauni. Gwamnan jihar Difa ya kama hanya tun sanyin safiyar yau domin isa a can garin na Kabulewa domin tabbatarwa idanunsa abin da ya wakana. Haka zalika shi yasa ni tuntubi Mallam Yahaya Godi magatakarin ofishin gwamnan jihar na Difa wanda ya tabbatar suwamin da abukan lamarin. Amma dai ya ce mintun da gwamnan ya isa a garin na Kabulewa domin tabbatar da abin da ya faru gani da gani. Yanzu sai mu hakuri har lokacin da gwamnati ya dawo zai muna karin bayani akan abin da ya wakana ya hidukka aita ya da wadansu shita-shita. Shi kuma a nasa bangare gwamnati da kansa na jihar Difa Malam Muhammad Lawali Dandano na tuntube sa ta waya bari ma ku ji abin da yake ce min.
Aha, kuna cikin daji. Okay, to dakar. Okay. To dakar insha Allah.
Gwamnan lalle ya nuna min cewa yana cikin daji a halin yanzu. Haka zalika hukumomi na ƙasa zoke yanzu ba su hiddo wata sanarwa ba game da wannan lamari. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar inda ga dukkan alamu takaddama da ke tsakanin ƙasar Qatar da wasu ƙasashe da ke yankin Gulf ta fara shafar wasu ƙasashen Afirka. Inda wata cibiyar ƙasar ta Qatar da ke ba da tallafi ga marayu da waɗanda mazajinsu suka mutu ta ce mai yiwuwa ta rufe wannan cibiya da ke ƙasar ta Nijar, lamarin da jefa mata da dama cikin halin kunci kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilin wato wakilinmu wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi ya aiko mana.
Da yake nan daga cikin matan da mazajen suka rasu da kungiyar nan ta agaji ta kasar Qatar da ake kira Qatar Charity ke dauke da dauniyar ayyansu take nuna bacin ranta game da yuwuwar rufe ofishin kungiyar a Nijar. Matan sun bayyana bacin ran nasu ne a wani taron gangami da suka kira a birnin Yamai. Bilkisu Husaini ita ce ke magana da yawun matan da al'amarin ya shafa ta kuma bayyana irin taimakon da ayyan nasu ke samu wajen kungiyar ta Qatar Charity.
Nous avons appris avec amertume la fermeture probable du bureau de l'ONG Qatar.
Mun samu labarin cewa akwai yiwuwar rufe ofishin kungiyar nan dake bada agaji ta Qatar Charity a Nijar. Duk da cewa fiye da marayu 2000 ne ke cin moriyar tallafin da kungiyar ke kawowa ta bangaren kula da dawainiyar karatunsu da abinci da kuma sutura. Akwai ma waɗanda suka samu gidaje albarkacin wannan kungiyar ta Qatar Charity.
Ces orphelins sont entièrement pris en charge par Qatar Charity.
Matan sun kuma bayyana fargabar su game da makomar ƴaƴan nasu idan kungiyar ta Qatar Charity ta banne sharar.
A daidaita mu na wanga al'amari saboda marayu da agare mu. Waga Qatar ta doki larurar yara, ta doki larurar mu inda wanda an kawo ba danka ai ya baka. Muna neman ga Allah subhanahu wa ta'ala gwamnati shi dibi wannan al'amari. Shi kama mu na Allah shi kama mu shi ma gwamnati shi kama mu su daidaita al'amari tsakanin su.
A kwanakin baya dai ne gwamnatin Niger ta fitar da wata sanarwa ta kiran jakadanta da ke Doha a wani yunkuri na samun cikakkun bayanai kan wannan takaddama da ke tsakanin wasu ƙasashen Larabawa da ƙasar ta Qatar. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, Jamhuriyar Niger.
A Najeriya kuwa yadda ake samun ƙarin shugabanni a ƙasar da ke kiran cewa lokaci ya yi da za a sake fasalin ƙasar. Wakilin Hassan Maina Kane daga Abuja ya mana dubi kan wannan lamari ya kuma aika mana da wannan rahoto da za ku ji.
Shin ma me wannan sake fasali na tsarin Najeriya ke nufi ne? Tambayar kenan da naiwa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja.
Ai zama ɗan marina kai ko kuma kowa ta tafi shi wato duk arzikin ƙasa da yake wani lardi kamata a ce ba na ƙasar bane gaba daya na wannan lardin ne da dai kawai shi lardin zai iya biyan wani haraji ko kuma wani kaso a gwamnatin tarayya.
Ɗan siyasa irin su Alhaji Aliyu Sale Bagare Turakin Tekau da ke zaman tsohon mataimakin gwamna a jihar Yobe na ganin tsarin da Najeriya ke kai a halin yanzu bai buƙatar wani garan bawul.
Ai duk wanda yake so a sake rattattar Najeriya wato ya isa babban ɗancin amanan ƙasa don kuwa ba su san irin wahalan da shugabanni irin su Zik Susar Dauna su tafa wa balewa irin wahalan da suka sha don su sama wa Najeriya ƴancin kai bane. Allah ya san abin da ya haɗa mu ƙasa ɗaya kuma ya ba mu arziki na mutane, ya ba mu arziki na mai da sauran ma'adanai. Saboda haka zaman ƙasar nan a dunkule a wuri ɗaya shine alherin kowannen mu.
Ka gamsu da tsarin Najeriya ke a halin yanzu?
Ni na gamsu da tsarin. Illa iyaka dai har yanzu akwai buƙatan a ce local government sun samu cin gashin kansu. Asan mafi yawan gudunoni ba daɗin jin daɗin wannan magana za su yi ba. Amma dai kowa a ɗan sakar masa ɗan autonomy ya samu. A samu chairman shi ma ya zama fully responsible akan financial activities nasa na kowane local government.
Amma ɗaya daga cikin shugabannin matasan arewacin Najeriya, Abdulaziz Salihu Akrami, na ganin canza fasalin tsarin Najeriya shine kurun mafita.
Lokacin da aka yi Najeriya kuma da wanto aka yi Najeriya, aka ci akwai bambanci sosai da zamanin da lokacin da mulki musamman jihohin nan da ƙananan hukumomin nan ita ta kanta babban tarayya. A can da wannan fasalin da zamanto ƙananan hukumomi su zaman kansu su suka cin gashin kansu, kuma jihohi su suka cin gashin kansu zamanto wasu ma'adanai da wasu arziki da Allah ya ba su kowane zamanto yana dogaro da kansa ba sai an sa wani raba man fetur na ƙasa ba. Magana tsaro ma zamanto ma duk jihohi ma kowa da jami'an tsaron ku.
Dr. Abubakar Kari na da wannan tunani.
Gwagwarmaya ce ta mulki tsakanin 'yan boko da kuma 'yan siyasa na sassa daban-daban na ƙasar nan, musamman ma na arewa da kuma na kudu. Wasu suna ganin cewa ai a lokacin da aka yi mulki ja kamar sojoji da yake yanci shugabannin daga arewa suka fito a fahimtarsu shine cewa sun ba wa arewa fifiko. To amma kuma ganin gaskiya shine cewa arewa ta fi kudu a ƙasa da kuma yan jama'a. Sa'annan kuma akwai waɗansu waɗanda suke ganin cewa akwai ma'adinai ko kuma albarkatun arziki a jihohin su, su suna so a ce an saka musu mara an ba su dama su mallaki waɗannan abubuwa. To saboda haka idan ka duba abu gaba ɗaya sai ga cewa siyasa ce amma siyasar ta danganci tattalin arziki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ina kuke ƴan uwa na ku saurara yau Zambia. Waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya.
Kashin menene ra'ayinku kan soyayya wa Najeriya fasali kamar yadda shugabannin ke faɗa? Lambar da za ku kira ita ce 2022255655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Abin buɗe layukan mu bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. Mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. Mu fara kira ga masu mafarki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take. Hatta tarwatsi ku gayan amfanin me take ku gaya mai nazari karami aikin da na sani ikhwana. Kan fara kira gama su mafarki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take sun hatta tarwa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
Kana mantawa tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Yanzu gugu anan na cewa karfi 2 na yamma sura kwata. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Lawan Muhammad.
To mallam muna jin ka, menene ra'ayinka? Hello mallam, lawan kana tare da mu? Wannan kaman line nasa ya katse. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Ka kira mun samu daga jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Mamun Lalo, barka da lasariya kuma da fata yin sallah lafiya.
Yawa, lafiya kalau Mallam Murtala, barka da wannan lokaci.
To madalla, sunana Murtala ne, ina kiranku daga garin da gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To a gaskiya za mu yi mamaki in aka ce irin su shi mai girma tsohon shugaban kasa a shi baban gida haka da sa ciki suke cewa a sake fasali. To kaga sai mu ga kenan, ashe duk kokarin da suka yi na dawo da babban birnin tarayya da shi mai girma tsohon shugaban kasa da SPL zai mana zuwa Kano, kamar ashe abun ba tsari da umarni ba ne, kuma muna tunanin da sun mana tsari ne da umarni, kuma da za a bata haka da zai fi. Saboda me? Idan aka ce kowa zai dinga cuso ra'ayin shi ne, kuma an ba wasu dama kenan, wato wani ma su fara koce-koce kuma a ba su yankin su, a ba su yankin su.
Yawa, Murtala,
kaga shi mai girma tsohon shugaban kasa yakan yi magana cewa a kawo yan sandan jiha, naga kasan gaba ɗaya ma ya suka ƙare haɗin kansu da sauran biyun umarni haka. Da sun yi haƙuri dai su ci gaba da gyara komai, su manyan su ba da shawara mai kyau, su ba wannan gwamnati goyon baya har dai kafin lokacin da za a ga ya cancanta ya wannan tsari.
Yawa, dama ina so na tambaye ka ne, in ce shi tsohon shugaban kasan Batu yake kan cewa a bar maganar tattalin arziki ya koma ƙarƙashin gwamnatin tarayya da batun harkokin ƙasashen waje da tsaro. Mutala, kana tare da mu? To na kaman layin nashi ya katse, bari mu je Abuja a babban birnin tarayya. Wane ne akan layi?
Abdulhamid da ya kuma da gaban gwagwalala.
To muna jin ka, Mallam Abdulhamid.
To wanda zan faɗi a kan wannan tsare-tsaren da abin da ake nufi, wannan ya zuwa gabaninmu na ƙasa su zauna ne dai su sa hankalinmu ya zauna gaba ɗaya a haɗa hankulan jama'a, shi zai kawai zai kawo mana cigaban ƙasa ne. Ma wani rabe-raben nan duk ba ta tushe.
Eh, wato Mallam Abdullahi, ba wai ana nufin shi sauya fasalin ƙasa a raba ƙasar ba ne. Za a taɓo wasu fannoni ne da ya shafi yadda ake gudanar da harkar mulki, musamman kamar yadda ake faɗi daga da batun rage ƙarfin da ke matsayin gwamnatin tarayya kenan.
Su ka ga wasu gwamnatin yawon da da su take makaramar hukuma mara su walwala su haƙo a su ne suke da haƙin wannan ma'adanai ɗin, a su ko musu mara su ma suna yi, to ka ga abin za ta fi tsarewa da mutum.
Mallam, mun gode ra'ayin Mallam Abdulhamid kenan daga Abuja. Bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi. Hello, na Kaduna, kana tare da mu?
Na tare da ku. Alhaji Musa Garo ne, mai radio da recorder kasuwar
Kano, Nigeria.
Barka da sallah.
Barka da warhaka Mallam Musa. Fata an yi sallah lafiya.
Alhamdulillah, idan muka dauki wannan al'amari na batun wannan magana da suke magana, to maganganu ne wanda suke kaga akwai maganganu wanda suke ya kamata a ce a matsayin sa na manya, ya kamata a ce maganar za ta kawo haɗin kan ƙasa da ci gaban ƙasa Najeriya, su ba da shawara ga wannan gwamnati da yi addu'a ga shi kanshi wannan Mallam Muhammadu Buhari. Idan aka yi haka ina ganin za a samu ci gaba, amma da yawa irin wannan abubuwan da suke gaskiya kamar ina ga kamar ana samun wata baraka ce wanda ke ci gaskiya ba ma jin daɗin irin wannan abubuwan. To ya kamata a ce da gaskiya san abubuwan da ya kamata, dan na ji maganganun shi tsohon shugaban ƙasa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa. To irin wannan abubuwan gaskiya mu shawarar da muke ba su ba da goyon baya ga shugaban ƙasa Mallam Muhammadu Buhari, to da mun ci gaba. Da fatan za a gaida abokan aiki, Allah maimaita mana wannan sallah.
Madalla, mun gode Alhaji Musa kenan daga Kaduna. Bari mu je Gusau. Wane ne akan layi?
Muhammadu Usman ne daga Gusau.
Yawa, to muna jinka Muhammadu Usman.
wato ni game da magandar cewa a raba kasa ai menene ina doka duka masoki buru su ne mutane ke yi don Allah subhanahu wataala da yayyo mu shine ya hada mu homon ka zama abu guda aka zauna kuma tsohon shugabannin mu wanda sun ka kawo Allah shi gafarta musu suka aiki tukuru ba dare ba
yawa Malam Ahmadu kaman yadda mashi fasin baki ke fada sauye fasalin kasa ba yana nufin raba kasa ba kenan
yawa waye gari wai wasu taho su ce wai don ganin su wai yanzu sun waye a ba su yankin suna da mai suna da
Malam Ahmadu kana ji na nace sauye fasalin kasa ba yana nufin raba kasa ba kenan
idan sun ka yadda an ka raba su tuna abin da ya faru Sudan sai ya faru gare su don haka mu muna fatan Najeriya su zama abu guda
to malam Allah
zaman lahiya mu da ci gaban mu
to mun gode malam Muhammadu Usman daga Gusau jihar Zamfara lambar da za ki aita ce 202-205-2655 yau muna magana ne kan batun kirayen da ake yi na cewa a zauna a sauya fasalin Najeriya to mun samu kira daga
Kaduna
wa alaikum salam wane ne a kan layi
Ahmad Lalo a sai Salih Haruna kamfani daga karamar hukumar Kobo Kaduna
State yau to muna jin ka Alhaji Haruna
ni wannan kira da baban gida yayi ina ganin bai kamata a tsaya ana sauraron shi ba saboda yanayi ya kamata a tsaya a yi ma kasa addu'a ne a ga ya kamata a fitar da abubuwan da ya kamata ya tafi
eh kamar ne kake nufi kenan
eh ina ganin ya kamata gaskiya a ce a ci ma gaba da addu'a ne a kasa saboda kasa ta ci gaba kuma neman ma shugaban kasa lafiya da addu'o'i gaba da Allah kuma ya bashi lafiya
to amin wato kai baka baka gamsu da batun cewa amma kasar sauyin fasali ba kenan
to ai fasalin ba zai yi ba saboda duk abin da mutum yake so ya gudu baka din ka faɗa min ba zai yadda ba dan haka kawai addu'a ita ne makama
to madalla Alhaji Haruna daga Kaduna bari mu je da matur jahiyubi wane ne akan layi
wala mala akan numero
to mala san muna jinka
ina cikin barka da sallah
ai mallam san da ƙyar muke jin ka ina ganin ko ka sauya inda kake tsaye ko kuma ka kashe ka saki kira kana to ga kira mun samu daga jihar Kano wane ya kalla yi
kana magana da Mansur Dambello ne Rufai Doguwa Kano State
yawa to muna jin ka Mansur Dambello
eh Alhassan Ado Doguwa
yawa to muna jin ka
to ni dai na warayin akan maganan canza fasalin kasa na ba gwamnati shawara ban goyi bayan a ce a bada ma'adanai ko ina kananan hukumomi su ma'adanai ba
dalilin ka
yawa dalilin na fi son kasan ta zauna a haka sai dai gyaran da ya kamata su yi wajen katsafin kuɗi a ce kowace ƙaramar hukuma tana cin gashin kanta to idan aka yi haka ina ganin insha Allah za mu samu nasara
yanzu malam Mansur Dambello kamar misali a ce hanya ka jana cewa wannan hanyar gwamnatin tarayya ne ba ta jiha ba ko ta karamar hukuma sai aka ce a maida ita hannun gwamnatin jiha ko karamar hukuma ka gamsu da wannan tsari ko ko shi ma baka amince da shi ba
eh gaskiya shi wannan abin da ya kamata gwamnatin tarayya ya kamata ta rike amma ta sa ido akan abubuwan kamar yadda mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi mana
kana kaman layin na Mansur Dan Billa ya dauke shi ma amma ga wani kira mu samu daga
assalamu alaikum
wa alaikum assalam daga Niger ko
eh suna na Bala na Buta daga nan Lasarawa Kanji
to muna jin ka malam Bala na Buta
to ni abinda ke ra'ayi na ni abinda nake hange magana wani daidaito duk da ma tun farko tun lokacin Sardauna an riga an daidaita Najeriya abin daidaita Najeriya bai kai ga tsarin da shugaba Muhammadu Buhari ya hito da shi na yaki da cin hanci a daina cin hanci ko wata jiha a tura mata haƙƙinta ko wata local government a ba ta haƙƙinta su yi aiki irin wanda ya cancanta da dukiyar ƙasa shi ne tsarin Najeriya wanda Sardauna sun ka yi in an ka je shi ni na ga ya yi kowane a Najeriya magana rabe-raben ƙasa duk siyasa ne magana ce irin ta siyasa ba wai magana ce ta adalci ba ra'ayina
Malam Bala ai ba ana maganan sauyi ake magana ba batun raba kasa ba aka ce a sauye fasalin kasa daban yake da a ce kuma a raba kasa
sai maganar sauyin ai ka san sauyawa ya zanka wani tsarin da ake yi na Najeriya tun farko bai da kyau kenan.
To Malam Bala na Buta daga jihar Niger kamar hakuri daga haka muka kawashin daukan wayar naku sai kuma ku bayyana Allah kai mu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bayar da tukuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na Reward for Justice na ta yin tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba Amurka George Shrum a kowace ƙasa yake. Ranar 18 ga watan Maris din shekara ta 2012 ne aka harbe George Shrum akan hanyarsa ta zuwa aiki a ƙasar Yemen wanda wani dan bindiga da aka goyo akan babur ya tsaya a daidai motarsa ya harbe shi. A lokacin da ya mutu, Joel malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo ci gaba ta ƙasa da ƙasa wadda take da daɗe cibiya a ƙasar Yemen. Kwanaki kaɗan bayan harin, ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Qa'ida ta fito ta ɗauki alhakin kisan. Tunda aka ƙirƙiri shirin a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya tukuicin sama da dala miliyan 125 ga sama da mutane 80 waɗanda suka bayar da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta 'yan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Reward for Justice a Twitter a adireshin @RewardForJustice. Za a iya samun ƙarin bayani kan tukuicin da za a bayar kan kisan George Shrum a shafin yanar gizo ta wannan adireshin rewardforjustice.net. Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Reward for Justice ta wannan akwatin email info@rewardforjustice.net ko akan lambar waya 1800-877-3927. Za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice da ke a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, ƙasar Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa ƙasar daga ƙasashe 6 waɗanda galibansu na musulmai ne. Dokar da ta ce sai suna da wani ɗan uwa na ƙud da ƙud ko wata sana'a a Amurka kafin su samu cancantar shigowa ƙasar. Wata kafar talabijin ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin labaran Associated Press da na Reuters suka gani a daren jiya Laraba, amma ba a sanar da sauran jama'a ba. Ta zayyana yadda jami'an ofisoshin jakadanci za su duba takardun visar mutane daga ƙasashen Iran da Libya da Somalia da Sudan da Syria da kuma Yemen. Shugaban Amurka Donald Trump ya juya tarzoma da ke tsakaninsa da kafofin watsa labarai ta zama wato fada tsakaninsu a matsayin mutum mai cin gashin kansa da 'yan jaridar bayan da ya caccaki wata sanannar mai yin sharhi a kafar talabijin. Ƙasar Iraki ta ce dakaranta sun sake kwace babban masallacin nan mai tarihi na birnin Mosul, inda shekaru uku da suka wuce shugaban 'yan ƙungiyar IS ya sanar da kafa daularsu. A makon jiya ne mayakan sa kai suka tada bama-bamai a katafaren masallacin na Al-Nuri wanda aka gina shekaru 850 da suka wuce da hasumiyarsa mai tsawon mita 45, abinda ya ƙara dagula lamura a birnin na Mosul cikin watanni 8 ɗin da aka kwashe ana wannan fadan. Dakarun Iraki da taimakon har-haren sojojin jiragen sama da dakarun ƙasa na gamayyar ƙasashen da Amurka ke jagoranta na ƙoƙarin fitattakar sauran mayakan na IS daga yammacin birnin na Mosul.
To masu saro baki da abin da ya sauƙaƙe na a cikin shirin namu a yau, sai kuma ku bai da Allah kanmu za ku ji wani wato sabon shirin daga bakin wasu abokananmu da su zo su karɓi aiki. Da misalin ƙarfe 6 na safe kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana. Zama da din Maryam Dauda da Titiya ne gabatarwa da June Latest Gresham da ta haɗa mana shirin, sai kuma injiniyan Masidrak Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.